Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niyya murya Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin jan raga mashirin na Lasariyar yau Lahadi 15 ga watan Mayu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To, ma'aikatar tsaron China ta bayyana rashin amincewarta karara da sukar bukatar fannin sojin kasarta da Amurka ta yi. Kungiyar ISIS mai tsaurin ra'ayi ta yi ikirarin kai harin bom na kunar bakin wake a arewacin Baghdad a yau din nan, wanda ya sanadin mutuwar mutane a kalla 11. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya nemi haɗin kan kasar Saudiya don cimma yarjejeniyar kwance kamara tsakanin sojojin gwamnatin Syria da ƴan tawaye.
Kanin labaran kenan. Kungiyar Kodago a Najeriya ta yi barazanar sa kafar wando ɗaya da gwamnatin tarayya dangane da batun man fetur.
Zuwa Laraba in ba a yi ba, to gaskiya ba za mu tabbatar cewa ma'aikata za su ci gaba da zuwa wurin aikinsu ba. Talakawan da suka sha rana, suka sha ruwa, suka sha duka, suka zaɓe shi, ya kamata ya rike su.
To sai dai waɗansu 'ya'yan ƙungiyar sun ce bakin alƙalami ya bushe.
Tuntune kamata su yi zanga-zanga, ba su ba sai yanzu. Tun lokacin da muke sayan fetur galan 2,000 au, ba su ba sai yanzu. Sannan kuma in gaskiya suke magana cewa suna zanga-zanga don talaka ne, akwai jihohin da sun kai wata 6 ba albashi, ma tuntune ba su ba sai yanzu.
Muna kuma da rahoto kan batun kuɗin canji a Najeriya da kuma hirar da sashen Hausa yi da wani ɗan majalisa kan tsarin ɗaukar 'yan sanda aiki a Najeriya. A yau shirin bishara zai karrama mata banda ba da gudunmuwa ga yunkurin shawo kan rikici tsakanin Fulani makiya da abokan zamansu a Najeriya. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Ma'aikatar tsaron China ta bayyana rashin amincewarta karara da sukar bunƙasar fannin sojin ƙasarta da China, wato da Amurka ta yi, ta wajen kafa hujja da wani rahoton shekara-shekara na ma'aikatar tsaron Amurka. Rahoton na ma'aikatar tsaron Amurka da ta gabatar ma Majalisar Tarayyar Amurka ranar Juma'a ya nuna cewa China ta himmantu ga bunƙasa tsibirin da ta ƙirƙiro da kuma cika su da makaman yaƙi a yankin ruwayen kudancin China da ake takaddama a kai, saboda ta daɗa iya iko da yankin ruwayen ba tare da gugurmaya da makamai ba. Jiya Asabar, mai magana da yawun ma'aikatar tsaron China Yang Yujin ya shaida ma kafar labaran ƙasar Xinhua cewa rahoton na Amurka game da harkokin sojin China a yankin na tsawon, wato a tsawon shekara 2015, ya mumurɗa ainihin manufofin tsaron ƙasar ta China da gangan. China na amfani da tsarin tsaron ƙasa da ɗaukar matakan kariya da wuri, matakai irin sauye-sauye masu yawa a fannin soji da girki makamai. Ana yi ne da zumar kare yaucin ƙasa da tabbatar da tsaro da kuma kare kan iyakar ƙasar da kuma tabbatar da cewa ƙasar ta China na iya bunƙasa cikin kwanciyar hankali, a cewar Yang. Kungiyar ISIS mai tsaurin ra'ayi ta yi ikirarin kai harin bom na kunar bakin wake kan wata motar bus mallakar gwamnati a arewacin Baghdad a yau din nan Lahadi, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 11 ya kuma raunata wasu 21. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ne dai ya tayar da bom ɗin a wata mota daura da ƙofar gaba ta wani kamfanin sarrafa gas da misalin ƙarfe 6 na safe a gogon yankin. Bayan wannan fashewar, wata motar ɗaukar kaya ɗauke da wasu 'yan ta'addi 6 saye da rigar bama-bamai ta kutsa ciki. Bayan tsawon misalin sa'a guda na harbe-harbe, jami'an tsaro sun shawo kan mutanen. To, amma kafin nan sai da suka banka wuta mawuraren aje iskar gas guda 3, a cewar mai magana da yawun rundunar tsaron Baghdad. A cewar kafar labarai ta kungiyar AMAC mai alaka da ISIS, wani rukuni ne na abinda ta kira sojojin daula shine ya kai wannan harin. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya nemi haɗin kan ƙasar Saudiya wajen ƙoƙarin cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin sojojin gwamnatin Siriya da 'yan tawaye. A gabanin babban taron tattaunawa da za a yi a wani lokaci a wannan satin kan rikicin wannan yankin. Kerry, wanda ke ƙoƙarin ƙarfafa yarjejeniyar tsagaita wuta mai tangal-tangal a Siriya, ya gana da sarkin Saudiya Salman, wanda ƙasarsa ke matuƙar goyon bayan 'yan tawayen da ke ƙoƙarin kifar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka na da takwaransa na Saudiya, Abdel Al-Jubair, sun tattauna kan abubuwan da ke faruwa a Siriyar, a cewar kafar labaran gwamnatin Saudiya. Daga bisani a yau ɗin Lahadi, Kerry zai tafi Vienna, inda da shi da ministan harkokin wajen Italiya Paolo Gentiloni za su shirya wani taro na ministocin harkokin waje kan tsaro da kuma goyon bayan gwamnatin Libya. Manyan ƙasashen yamma na fatan ganin gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya ta iya haɗa kan ƙasar, wadda ta kasance cikin ruɗu tun bayan da aka hanɓare tare da kashe shugaba Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. Jami'an tsaron Afghanistan sun faɗi yau Lahadi cewa sun tsaida wata dannawar Taliban cikin dare ta zuwa wani muhimmin birni a arewacin ƙasar, suka kuma musu kace-kace. Faɗan wanda aka yi a wajen birnin Pul-e-Kurmi, headquarter lardin Baghlan, ya ɓarke ne bayan da Taliban suka murƙushe wasu ƙauyuka da wuraren zaman jami'an tsaro da dama, a cewar majiyoyin mazauna wurin da kuma na mayakan. Tashin hankalin ya katse babbar hanya na wani ɗan lokaci, hanyar da ta haɗa Kabul, babban birnin ƙasar, da larduna 8 na arewacin ƙasar da kuma makwabtan ƙasashe. Jami'an tsaro sun yi nasarar ƙaddamar da martani ta yadda suka fatattaki 'yan tawayen aka buɗe hanyar, a cewar jami'an lardin. A wani bayanin da mai magana da a madadin 'yan wato ya aika ma manema labarai, Taliban ta ƙaryata ikirarin gwamnatin, tana mai cewa gwamnatin Afghanistan na ƙoƙari ne kawai ta ɓoye irin kashin da ta sha da kuma irin asarar da ta yi ta wajen amfani da farfaganda. Rikicin tattalin arziki da na siyasa a Venezuela ya daɗa tsanani zuwa jiya safar, yayin da shugaba Nicolas Maduro ke barazanar ƙwace kamfanonin da aka rufe da kuma kama masu su, waɗanda ya ce suna so ne su yi wa ƙasar zagon ƙasa. Maduro ya yi jawabi ga magoya bayansa a wani gangami a birnin Caracas, yayin da ƙasar ke ƙoƙarin tsaida ƙarancin abinci da tsadar kaya da kuma yawan bore, kuma hakan na faruwa ne bayan kwana guda kawai da ya kafa dokar ta ɓaci, ya kuma zargi Amurka da ƙoƙarin wargaza ƙasar. Abokan gwagwarmaya, a shirye nake in mika hukumomin, wato in mika hukumomin jama'a, kamfanonin da attajirai 'yan riƙon riƙau suka tsaida ayyukansu. Duk kamfanin da ya daina aiki tamkar an miƙa shi ne ga jama'a, a cewarsa. Wannan shi ne abin da za mu yi a hirɗinsu. Lokaci ya yi na yin hakan da kuma ƙarfafa juyin juya halinmu. Maduro ya ce duk wanda ya tsaida ayyukan kamfaninsa, au ya bar ƙasar, au a maka masa ankwa a ta sakiyarsa zuwa gidan maza na PGB.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar hotunan namu a birnin tarayya Abujan, Najeriya, inda kungiyar Kodogo ta ba gwamnatin tarayya ƙasar wa'adin kwanaki 5 ta janye sabon wato kuɗin man fetur ko kuma su shiga kafar ruwan Dodiya. Ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya ya haɗa mana.
Zuwa Laraba in ba a yi ba, to gaskiya ba za mu tabbatar cewa ma'aikata za su ci gaba da zuwa wurin aikinsu ba. Mu rubuta ma shugaban ƙasa domin an san mai adalci ne shi ne kare mai gaskiya a cikin gwamnati, da duk sauran ina tabbatar maka cewa kowa ya zo ne ya cika aljihunsa. Saboda haka dole ne ko ya san halin da talakawa suke ciki, talakawan da suka sha rana, suka sha ruwa, suka sha duka, suka zaɓe shi, ya kamata ya riƙe su. Ba wayannan wanda suke kawo aƙida na bankin duniya da kuma hukumar lamani ta duniya su za a mara musu baya ba. A'a, ya riƙe talakawa.
Kungiyar Kwadugon dai tun a zabanta ta rabe gida biyu da 'yan awarin kungiyar karkashin Comrade Ajero suka koma headquarter Lagos. Dan siyasa kuma tsohon akanta Isa Tafi da Mafindi ya buƙaci kungiyar Kwadugon ta sauya tunani.
Abinda ake kira tallafi da ake bayarwa bai wuce mutum 6 zuwa 10, duk tallafi da aka bayar su ake baiwa. Man da suke kawowa babu tabbas yawan da suke neman tallafi shine ma suke kawowa a ƙasa ba. 'yan kasuwan mai na yanzu za su ma bata lip kaska ne raba mai jini sun riga sun fahimta za su sami dola ta hannun gwamnati sun sayi lita 10,000 gaskiya kuma lita 5,000 ne suka saya su zo su sami tallafi na 10,000 sannan su zo su saida shi a yadda suka ga dama a kasuwa don haka abinda muke kira kungiyan labor a yau fa su tuna basu hana masu boye mai ba basu hana a dauki man nan a je a saida shi lita a naira 200 bayan mai na cikin tashaucin saida mai amma ba bude an ba mutane sun sha ba bi iznillahi da bude wannan kasuwanci na mai to man nan sai ya zamanto kowa sai ya zai ma inda zai rika sayan mai wata kila ma mutane za su sayi kati a inda ka yarda da su kowani wata ka zo ka ba su kati su gurza ka dauki mai ka tafi abinka
barakar da aka samu a kwadugon inda wasu kungiyoyi suka balle na nuna ko lamarin ya kai yajin aiki akwai kungiyoyin da za su yi wa kungiyar tawaye amma duk da haka manyan kungiyoyi irin su ma'aikatan kiwon lafiya kananan hukumomi nolge da malaman makaranta NUT da suke kan gaba a zaben kwamrar wabba za su iya biyayya ga umarnin kuma a zahiri suna da tasiri wajen rayuwar talakawa nasura da malika murar amurka daga abuja nigeria
halin da ake ciki kuma yayin da kungiyar Kodagon ke daukar wannan matakin waɗansu ƴaƴan kungiyar suna gani an baro shiri tun rani kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya hada mana
to wannan aini a gani na farkon jajice suka yi tuntune kamata su yi zanga-zanga ba su ba sai yanzu tun lokacin da muke sayan Peter Galan 2,000 don abu ba su ba sai yanzu sannan kuma in gaskiya suke magana cewa suna zanga-zanga don talaka ne akwai jihohin da sun kai wata biyar wata shida ba albashi mai tuntun ba sai yanzu wanda kuma kowa ya tabbatar cewar an ba su kudin bail out wasu sun cinye sun biyan malaman su ba suna wajen don kare haƙƙin talaka bane don kare haƙƙin su ne kawai in dai don talaka ne talaka ya jima cikin wahala tuntun
kai su wannan suna so samu cikin matsala ne in an janye babu man ba sa magana sai dai su yi shiru a cigaba da wahala yanzu kwanakin baya da babu man mutane da yawa sun yi watanni wajen uku sai dai suna siya a black market kuma a farashin da ya fi haka saboda haka yanzu an wannan karin gashi ko a gidan mai kamar sauki ne ga mutane farashin abubuwa kuma ya kullum yana ta karuwa a kasuwa ko da an soke wanda suka kakkara farashin su ba su soke ba mun sha ganin haka
sai dai kuma hadiman shugaban kasa Buhari na maganin 'yan kwadagon ba su fahimci manufar janye talafin ba ne tun farko honorable Ibrahim Bafetal Hassan da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare ya ma buƙaci 'yan kwadagon ne da kuma sauran 'yan Najeriya da su ba da haɗin kai domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu
yabo tana da wata magana da ta gaya ma wannan gwamnati to amma duk da haka dole kasa dama sai da kwadago dan kwadago ita ne suke taimaka wajen fayyatar da gwamnati amma a wannan karon da ya kamata su fahimci menene gwamnatin take nufi to da za su taimaka wajen yada wannan matuƙa ga mutane abinda nake kira ga kwadago lalle yanzu lokaci ne da za su zo su ba gwamnati nan haɗin kai tunda sun sani da gwamnati nake yi saboda walwalan mutane ta bada haɗin kai shine shawara da zan ba kwadago kamar yanzu lokacin da gwamnati ta cire tallafi akan gas da kalanzir ba ganta ko ina ba yanzu in ka je NNPC tana da rada in ka je na ɗan kasuwa ta fi arha yafo idan duk lokacin da mutane su aka yi wannan za a ga amfani na biyu zan baka misali a lokacin da GSM ta zo 30,000 da ko dubu kaza ba wanda yake iya ta yau gashi kamfanin ka je su ya bin ka kyauta a naira 200 ka siya 200 a baka 200 sai ya zama to ana bin mutane kyauta a kansa
to koya Amadi Lalaman Petro ke kallon wannan sa to ka sa kazan a yanzu Alhaji Baba Kano Jada dan kwamitin amintattu ne na kungiyar Lalaman Petro a Najeriya
shirye tallafi da ƙari duka ƙari ne amma shirye tallafi abinda mun muka sani a shirye tallafi wajen dauko kayan daga waje a kawo shi nan ne da ake biyan tallafi amma an ce babu shi yanzu amma wannan magana tallafi daban wannan ƙari kudi kawai akai na mai ba magana shirin tallafi domin in gwamnati tana biyan wancan shirin tallafi na kawo mai din daga waje daban da yanda suka karo da shi kuma daga cikin gida yanzu domin misali idan an kawo shi wajen landing cost din shi da akwai kudin da ake biya don yana zuwa da bambancin kudi to don haka in an biya bambancin kudi shine shirin tallafi amma yanzu ka tunda sun ce a kawo shi suna kawo shi a wannan ƙari kawai suka yi
yanzu haka ma dai tuni wasu gidajen mai suka fara sai da man akan sabon farashin da aka kaida na naira 145 yayin da wasu gidajen man kuma ke tsawala farashin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
shugaban kasa ka taimaka dan rasulullahi
dan Allah dan rasulullahi
a bangaren mai ilbedar mun ga masifa mun ga mayawo
wajen Amina baban Sali.
Wallahi
babu da fetur.
Yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san.
Mun mai cike nan jan sai a ce mana dila. In mun je ga dila. Yace bullak market.
Haka yake shugaban kwamitin harkokin ƴan sanda a majalisar wakilan tarayyar Najeriya Halliru Dauda Jika ya ce ya gano kirar da ke kawo cikas ga batun aiwatar da tsarin kyautata jin daɗin ƴan sanda kuma majalisa za ta ɗauki mataki da ya kamata domin ganin an kyautata rayuwarsu. A cikin hirarsa da wakilin Abdulwahab Muhammad, shugaban kwamitin ya kuma yi tsokaci kan matakan da za a ɗauka na ganin an yi wa kowa adalci a ɗaukar 'yan sanda.
Aiko, mutane ba za ka yi hana su korafi ba, wannan mataki da aka ɗauka ba wani mataki da za a ɗauka da ya fi wannan. Sun sa ɗauki wannan danar neman wannan aiki ne a yanar gizo, kuma in ka ɗauka za ka cika ne babu ko sisi. Sannan ka cika lokacin da suka gama wannan application din za su zo su ce ga ranar da za a yi interview, za su kuma kasa mutanen nan kashi-kashi-kashi-kashi. Misali ɗaya, biyu, uku, zuwa kuma za a ce ranar Litinin kashi na ɗaya su je wuri kaza, kuma kowa ya yi a garin su. Ba za a ce a je Abuja ba a tafi stadium yadda 'yan immigration suka je har aka samu aka yi take-take har wasu suka rasa rayukansu. Wannan insha Allah ba za mu samu kuma a cikin guda 10,000 nan da aka ce guda 500 su ne masu mukamin inspector, guda 500 masu mukamin ASP, guda 3,700 da ne ramu 500 su ne specialist wanda ake nufi, misali direbobi, makanikai, likitoci da sauransu.
To kaman a wajen raraba wannan za a raba shi ga haɗin ƙasa ne ko kuma dai za a raba shi daidai da a jihohi?
Kudurin da muka yi a majalisa ko in ce yarjejeniyar da muka yi a majalisa gaba ɗaya mu 360 shi ne cewa a yi shi goma goma zuwa kowane ƙaramar hukuma na ƙaramar hukumomi 774 da suke Najeriya da kuma lokacin da ƙaramar hukumomi guda 6 da suke Abuja, to shi ne za a raba goma goma.
Shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda a majalisar wakilan tarayyar Najeriya Halliru Dauda Jika a hirarsu da wakilinmu Abdulwahab Muhammad. To bari mu rufe taskar hotonnin namu da batun harkokin kuɗi da kasuwanci, inda babban bankin tarayyar Najeriya CBN ya musanta rahotannin da ake yayatawa cewa ƙasar za ta karya darajar naira bayan ƙara farashin mai da gwamnatin ta yi. Wakilinmu a birnin Lagos Babangida Jibrin na ɗauke da ƙarin bayani.
Rahotannin rage darajar kuɗin nairan dai ya biyo bayan ƙara farashin albarkatun man fetur ne da gwamnatin Najeriya ta yi, al'amarin da kuma har yanzu ke ci gaba da baiwa wasu 'yan ƙasar mamaki, inda kuma masana tattalin arziki ke yabawa da matakin da gwamnatin ta ɗauka. Yanzu haka dai a sakamakon matakin da gwamnatin ta ɗauka na ƙara farashin albarkatun man fetur, an samu karyewar darajar kuɗin naira a kasuwannin bayan fage, a inda sa'o'i 24 da ɗaukar matakin na gwamnati ake musayar takardar kuɗin naira da kuma dalar Amurka guda akan naira 360, yayin da kuma a safiyar yau Asabar ya koma naira 340. Alhaji Bello Datti wani mai musayar kuɗaɗen ƙasashen waje ne a Najeriya, wanda kuma ya bayyana min dalilin hauhawar farashin na dalar na Amurka.
Bisa alama inda aka ce dole su masu a shigo da mai kasan nan su za su nemi dalarsu da kansu, to dole sai dai ta bayan fage za su nemi ta, kuma dole ya zamanta cewa ta yi tsada sosai sai haifar da wannan abu.
To sai dai a waje ɗaya kuma masana tattalin arziki sun bayyana matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na ƙara farashin albarkatun man fetur da cewa zai taimaka wajen bunƙasar tattalin arziki na cikin gida, kamar yadda Alhaji Kasimu Garba Kurfi ya shaida mani.
Kenan wancan kasuwar da aka dade garantin da ya shigo yanzu ta bude kenan. To tunda ko ta bude dala za ta tashi, in kuma dala za ta tashi kuma dala za ta shigo, za ta attracting foreign investors za su shigo da dala din su, wanda ke so ya saya kuma in za ka yi ta ka koma wancan kowai, to yanzu za ka ga economy ya canza. kuma abubuwa da za su kyau in Allah da ba da kamar kafisar maki mu yanzu ga tun daga jiya ta so mu dawo da daga ko za su cigaba da daga
ta ma ba gar wannan zai shafi sauran kayan masarufi ba wanda ma dangin man fetur ba tunda dala nan ta tashi
mallam kan kai wajen kanka abin da yake sai nan kasar ba inda yake sai shato official rate kan wannan da yake ba official rate din ba sai da official rate to me ya tashi kana wajen kanka ne in ka ce ga duk abin da yake sai kasuwa kana sai shato $200
yanzu dai abin jira a gani shine ko matakan tattalin arziki da gwamnatin Muhammadu Buhari ke dauka zai taimaka wajen fitar da kasar daga kangin da ta samu kanta a ciki a sakamakon karewar farashin gurbataccen man fetur a kasuwan duniya da kuma karewar darajar ta naira baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos
Toma da lakada shafa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 11:21 na asuba ga shirinmu na gaba Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara Ranar Lahadi da ta gabata aka karrama iyaye mata a duk fadin duniya ranar da ake kira Mother's Day ranar da aka kebe domin nuna godiya ga iyaye mata sabili da sadaukar da kai da irin gagarumar gudunmuwa da suke badawa ta kowane fanni a rayuwar ƴaƴansu Wakilin Masanusa Adamu ya dauko mana hudubar da Reverend Ibrahim Audu Kukoi na ɗarikar Baptist da ke Jimeta Yola ya gabatar a wannan rana
Ina karatu cikin littafin Fitowa Sura 2 aya 1 zuwa 9 Fitowa Sura 2 aya 1 zuwa 9
kan maganar mu shine
uwa mai daukar nawaya littafin mai tsarki ya bayyana mana cewa wanda ya samu mace ya samu abu mai kyau ya kuma samu tagomashi daga wurin Ubangiji misalai Sura 18 aya ta 22 uwa ko mace a cikin rayuwa albarka ne daga wurin Ubangiji Allah ya aika mace ta zama albarka ga duniya ga bil adama gaba daya Allah ya shirya mace ya sa ta zama wato abu mai karfi mace tana da ilimi mace tana da karfin hali mace kuma tana da halin juyayi mace tana da kauna idan mun duba tana da ban gaskiya mata suna da zuciya na juyayi da tausayi da kauna ga ƴaƴansu kauna ga mazajensu wannan shine shiri na Ubangiji domin mace so mace uwa a cikin gida ta zama albarka ne ga duniya ba matan da muke dubawa ita ce Jochebed maman Musa Ubangiji ya shirya ta ta haifi danta a lokacin da sarki ya bada doka a kakkashe yara maza amma matan nan saboda hikima saboda basira saboda ban gaskiya saboda kauna saboda juyayi ta dauki lokaci ta boye diyar Fir'aun ta boye danta har wata uku da ta lura ba za ta iya boye ci kuma ba ta shirya kondo kamar kwale-kwale ta je ta sa yaron nan a bakin tekun Nilu domin ta sani diyar Fir'aun ta kan je wannan wuri ta yi wanka so ya nuna hali na hikima da hali na ban gaskiya da take da shi tana da dogaro ga Allah shi yasa ta dauki wannan mataki ce ga al'umma albarka da ta shirya wannan ta kai Musa ta sa ta aje shi a bakin teku ko da shika lokacin can tekun Nilu yake yin ambaliya amma ban gaskiyanta cikin Ubangiji shine ta sani Allah zai tsare ran wannan jariri ko ta sa kanwan Musa tana jira daga nesa ta dubi me zai faru sai kwasam ga diyar Fir'auna ta zo ta kuma dauki yaro nan yanzu tana jin Ubangiji daga cikin gidan sarauta inda aka bada doka a kashe ƴaƴa maza daga can ne kuma Allah ya kawo dalili ka tsare ran Musa aka ba Jochebed zarafi ta rayar da Musa ta shayar da shi an kuma biya ta wannan shine alheri wanda Allah ya yi wa duniya so mace ga duniya ta zama albarka ya kamata a matayenmu na Krista mu girmama matayenmu mu girmama iyayenmu mu girmama ƴaƴanmu mata Ubangiji ya sa mana albarka
A ci gaba da bada gudunmuwa yunkurin shawo kan rikici da yake ƙara muni tsakanin Fulani makiyaya da manoma a Najeriya da ke janyo asarar rayuka da kuma jawo hankalin al'umma da nufin neman ganin an samu zaman lafiya da kyakkyawar fahimtar juna a Najeriya. Yau ma shirin na tare da Sheikh Tijjani Bala Kalarawi da kuma Reverend Muhammad Dan Amarya. Na nemi sanin abin da yasa aka zauna lafiya da juna a lokutan baya. amma wannan haka take cimma tura a yanzu ga abin da Sheikh Kalarawi ke cewa.
To alhamdulillah shi ba mulki na da mai unguwa irin da ko dogarin sarki irin na da yadda yake da girma da kwarjini a gurin tattawansa lokacin da adalci yake adalci ya fi sarki yanzu ya fi mai makamin manjo ya fi mai makamin mataimakin kwamishinan yan sanda a da ba ina nufin yanzu ba mutum ɗaya in yayi tsawa mai unguwa ko kuma dogarin sarki idan yayi tsawa duk ƙarfin mutum komai komai kuɗi ne na unguwa sai ya risina to yanzu babu abin da ya jawo wannan babu shugabanci a yanzu sai kaɗan mutane sun yi wasa da alƙur'ani sun ɗau alƙur'ani sun rantse za su yi gaskiya da riƙon amana da adalci sun karya saboda haka ƙur'anin ma ya kama su in suna magana ba kya bambanta tsakaninsu da mahaukaci ba don kyakkyawar riga ko kyakkyawar mota ba saboda haka jagorancin ne babu.
To Reverend ka fara taɓo matakin da gwamnati za ta ɗauka al'umma suna da iyaka akwai wani matakin da za a kai sai gwamnati ta sa baki ko kuma hukuma ta shiga ciki kamar halin da ake ciki a yanzu.
Zahiri haka din al'amarin yake kuma kamar yadda malam ya riga ya faɗi dole ne a kawo abin da ya shafi imani da tsoron Allah a cikin rayuwa idan aka rasa su to dukkan abubuwa za su iya tabarbanewa amma kuma a cikin haka din dole a dubi me ke haifar da fitinar wani lokaci rashin hakuri yana iya haifar da ita alal misali shekara biyu da suka wuce shanu sun shiga gona ta sun ci mun wani bangaren gonar shinkafa ta da yamma na zo kuma na tarar ga abin da ya faru ina da kuma makwabta Fulani waɗanda duk shekarun da yake noman nan muna tare da su muna kuma zumunci da mutunci har ma yanzu haka muna mutunci da su to kaga ba zan je in kama fada da zage-zage ba amma na kira ɗaya ya zo ya duba yace shi bai san wanda ya wannan barna ba in kwada ya sani ba zai bari yana kallo dabbobi su shiga gona ta ba ko da bakon makiyayi ne nace baka sani ba ba damuwa mu bar wa Allah kawai tunda shike dabbobi an ce dabbobi ne sai na hakura to a takaice irin sa ne kaɗan sai ka ga wani ya tada zaune tsaye maimakon ya doshi ko da ma in ba za ka iya hakuri ka bar wa Allah ba bar wa Allah ma a nan ba wai ina nufin kalmar Allah ya isa ba a'a just a bar wa Allah dabba dabba ce Allah ya yi mun sakayyar abin da na rasa illa iyaka.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Sanusi Adamu da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin da malaman namu Reverend Muhammadu Dan Amarya da Sheikh Tijjani Bala Kalarawi sai kuma Caleb Getacho da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke cewa bari alherin Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To ma'aikatar tsaron China ta bayyana rashin amincewar ta karara da sukar bunƙasar fannin sojojinta da Amurka ta yi. Kungiyar ISIS mai tsaurin ra'ayi ta yi ikirarin kai harin kunar bakin wake a birnin Baghdad a yau dinnan Lahadi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya nemi haɗin kan ƙasar Saudiya don cimma yarjejeniyar kwance ɗamara tsakanin gwamnatin Siriya da 'yan tawaye. Sakataren jami'an tsaron Afghanistan sun faɗi yau Lahadi cewa sun tsaida wata dannawar Taliban cikin dare ta zuwa wani muhimmin birni a arewacin ƙasar suka kuma yi masa kace-kace.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga ɗarikar Ekuwa da kuma iyalan Reverend Godwin Okezie tsohon mataimakin sakataren ɗarikar na ƙasa wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Lahadi da ta gabata ana kuma shirye-shiryen jana'izarsa ana Allah ya ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka'albarci Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Caleb Getacho wanda ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyarmu na yau Malam Al-Alheri ke muku fata.